Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Ve indene şey'u huvel mevcudu ve sabitun fi tekharicil mevcudu. İcamı bayanın vannan beytin yana netin avacammu muaşaira idâ akati aşşey'u to ana gayawa abin da yake a samanne ne shine yayin karin bayani yace wasabitun fil kharij al mawjud sai sun ce kharij na ne fil kharij na ne zihni da abin da ba khayali yake ba ba kokolwa yake ba ya zama hakika ma'ana zahiri an ce khayali ko abu zihni to ana nufin abinda kawai shirya shi aka yi amma tsuran aka shirya ta amma hakikanin gaske babu abin kamar irin su foto irin su bidiyo haka irin su mafarki da abin da ya kama da wannan to shi ne wasabitun fil kharij na ce fil kharij ana nufi fi kharij zihni duk abinda a wajen kwakwalwa yake ba tasawurat bane a wajen kwakwalwa yake to tabbatacce ne a wajen kwakwalwa ba cikin kwakwalwa ba to wannan abu shi ne al-mawjud amma da abin da yake cikin kwakwalwa to wannan abin ba mawjud bane madumi kamar mutum ne yana da fasaha na kera wani abu a kwakwalwansa amma bai kera abin ba to wannan fasahan nashi take kwakwalwan ba zai yi ya zama abin ba sai ya kera tukunna abin zai kasance abin to shi ne wannan matsala tana da alaka da raddi ne ga falasifa wasu ne daga cikinsu suke cewa wai duniyan nan da kake gani da rayuwan da kake din khayali ne abu ne ba hakika ba ne abinda yasa suka tafi haka in sun yadda hakika ne to za a ce musu waye hadisi abin amma idan suka ce wannan abun ba hakika ba ne khayali ne to ba hukunci a kai cikin wayannan ne wani ya zo gun Abu Hanifa zai yi mukabala da Abu Hanifa a kan wannan matsala ya zo a kan alfadari shi ne sai ya daure a sadarin a waje ya shiga gun Abu Hanifa za su yi mukabala a kan wannan matsala cewa rayuwar da mutane suke da wannan kaunu ga duk abin da ake gani khayali ne ba hakika ba ne saboda haka da suka je za su yi mukabalan sai shi Abu Hanifa ya ce a je a sace alfadarin shikenan bayan ya shiga sai aka dauki alfadar da ya zo sai Abu Hanifa ya ce masa to kafin mu fara tattaunawa akan wannan matsala ka je ka tsince ta abin nan alfadarin da aka kaje ka dauka ka tsince shi da ya fito sai ya gaba alfadari yana cewa waye da wuce alfadari na waye da wuce alfadari na shi Abu Hanifa sai ya fito sai ya ce me kake nema sai ta alfajiri na ne aka dauke ta yaya abin da babu tun kuma za ka zo ka ce an dauke ma abin da ka ce khayali ne babu shi kai kuma kana zuwa kana neman sa to ji ne a nan ya gane wannan hakika ce ba kan gaskiya yake ba to a sanadiyar wannan ne suka kawo wannan matsala din shi ne ce wujudu shay'in ainihi yace samuwar abu kuma shi ne wannan abin wal jawharu al fardu hadis indana la yunkaru asalin baitin wujudu shay'in ainihi wal jawharu al fardu hadis indana la yunkaru wujudu shay'in ainihi samuwan abu din shi ne wannan abin ba wani abu ne daban yanzu misali wannan abin rekoda ne yawa ya kasancewarsa a sami shi din ne shi ba za a ce wani abu ne daban ba shine wujudu shay'in ainihi. Suna cewa kudin akwai ard, akwai ardu, akwai jauhar. Idan suka ce jauhar shine abin da baya daukan inkisani, ma'ana abu din shine kamar wannan abun, abu ne guda daya shine rekoda, kuma shine sunan da shine rekoda, sannan kuma shine abin da na rike hannu. Ba rekoda daban kuma abin da na rike hannu shi kuma daban ba. To shine wujudu shay'in ainihi. Idan kuma aka ce ardu, kamar ka zo ka ce wannan rigan ja ne, ko ka ce misali ar-rajulu mawjudun, ka ce ar-rajulu mawjudun, ar-rajulu din shine mawjudun, mawjudun din shine ar-rajulu. Amma idan na ce ar-rajulu aswadun, to ar-rajulu din daban, aswad din daban. Saboda zai yiwu ar-rajulu din ya zama to ba baki ba ne, ya zama shi fari ne, ko wankan tarwaɗa yadda ake fata, ko ya zama ja, ko fasa-fasa. To saboda haka rajul din kasancewarsa mutum wani abu ne daban, kasancewarsa baki kuma wani abu ne daban. To shi ɓangaren kasancewarsa mutum ɗin shi ne ake ce mishi jawhar, ɓangaren kasancewarsa shi baki ne shi ne ake ce mishi, shi ake ce mishi ardu kenan. To saboda haka idan ka ce ar-rajulu mawjudun, to shi yake nufi da wujudu shay'in ainihi. Ar-rajul din shi ne mawjud, mawjudun shi ne mutum ɗin. Wal jawharul fardu, asalinsa wal jawharul fardu ne, wal jawharul fardu. To shi ne ya yanke ya ce wal jawharu a ƙarshen ashatrul awwal ɗin, sai ya ce al-fardu hadith, maimakon al-fardu hadithun, sai ya yi mishi sukuni, ya kawar da rufu'an kabarin mubtada ɗin. Asalin jumlar al-jawharul fardu hadithun, shi al-jawhar ɗin koyaushe suna siffanta shi da al-fardu, kasancewa abu ne baya ɗaukan inkisami a raba shi biyu. Kamar mutum, misalin ka ce za ka raba shi biyu, to zai tashi a mutum ɗinsa, zai zama babu. To shi ne koyaushe ka ji an ce al-jawharu, sai a ce al-fardu, saboda baya ɗaukan inkisami. Hadithun, to shi kuma zai kasance yana da farko. Jawhar shi ne unsuri, asalin abin da shi ne ake samar da komai. Kowanne abu jawharinsa shi ne asalinsa, shi ne unsurinsa kenan. Daga wannan unsurin ake samar da zarra, zarra ɗin shi su ne ƙwayoyin halitta, wanda asalin ƙwayoyin halitta ɗin na kowanne abu ɗin iri ɗaya ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce warkar halittar al insana min sulalatin min tin, sai ka summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna izama lahma, sai ce summa ansha'nahu khalqan akhar. Khalqan akhar shine waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Misali duk wani abin da yake rayayyen ruwa ne, kaga ruwa ɗin abu ɗaya ne, to wannan ruwan ne zai yi shi abu daban-daban. To shi ne asalin abin da suke ce mishi jawhar ɗin kenan. To shi asalin abin da aka yi kowanne abu ɗin hadis ne, kenan dole ne kowanne abu ɗin ya zamanto hadis ne. Allah yayi walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, yayi tabo, hagen daga jinsin tabon yayi nutfa, saboda tabo din kasa ne, daga kasa ne duk abubuwan da dan adam yake ci yake tsaya. To daga abin da dan adam yake ci din ne aka yi nutfa din, hagen nutfan aka mayar da shi alaka, hagen alakan ya zamanto mutuka. buduga ne zamanto ya zamanto kashi kashin aka hada shi da tsoka tukunnan halkan akhir din shine ko ya zamo dan adam ko ya zamo jaki ko ya zamo doki ko ya zamo wani abu ta ba shi yasa in Allah ya ga dama a jikin kowanne jinsi zai iya samar da kowanne jinsi dan adam zai iya haifan akuya ko kaza saboda daga nan ne in ya soye dan adam in ya soye mai da shi wani abu daban shi yasa da ya gama bayanin wannan marahil din shi ce summa ansha'nahu khalqan akhar sai Allah ya yaba wa wannan technology da ba irin sa sai shi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin da to wannan shine shi wannan aljawharul fard din abinda aka samar da dan adam da komai da komai hadisi wannan abin yana da farko yin sa akai inda na wajen mu mu'ashaira la yunkaru wannan abin ba a inkarin sa ko research din binciken turawan zamanin nan sun tabbatar da haka sun yi research cewa wannan abin da ashaira suke kiran shi aljawharul fard din wani unsur ne daga wannan unsur din ake samun zarra din shi ne kwayoyin halitta na kowanne abu iri ɗaya sannan suna cewa wai sai an saka cikin kwamfuta tunan kwamfuta zai iya bambancewa wannan zarra din na halittan dan adam ne ko na halittan dabba ne to saboda haka su sun san wannan jawhar din ba da kansa zai kasance ba da shi ne waɗannan baituka guda biyu wato hasasi ne na tabbatar da kowanne abu hadisi ne wanda littattafan tauhidi na da ana gabatar da mas'ala ta shayi da mas'alar wujudu shayi ainihu da mas'alar aljawharul fardu tukunnan kafin a zo a yi maganan kidamul alam ko hudusul alam daɗin ne kama da wannan saboda tafiya a manhajin falasifa da ke falasifa suna cewa ba Allah suna cewa nesha din shi ne Allah ko al'alam kadim ne shi yasa suke musu raddi a bisa manhajinsu sannan wannan manhaji Qur'ani yana ayyada manhajin saboda manhaji ne na abinnan na amfani da kwakwalwa wajen tabbatar da samuwar Allah summa zunubu inda na kismani yace sannan yace zunubi a wajenmu yace kashi biyu ne saghiratun kabiratun fasani anan yana da rufuwa ne kashi biyu nan ɗaya akwai zunubi kanana ɗaya kashi biyun kuma akwai manya fasani na biyu ɗin a nan maimakon ya ce fasaniyatu saboda kabiratun ɗin mu'annas ne da ta sai ce fasani yana nufin falkismu sani kashi na biyu minhu daga ciki minhu matabu wajibun fil hali walan tiqada in ya udli hali fasani minhu matabu ya ce kashi na biyun za a iya yin tuba dole a tuba kafin a yafe yana nufin kashi na farkon ba buƙatar tuba kafin a yafe maka amma na biyun kabair yana da buƙatar tuba minhu matabu wajibu tuba daga shirin wajibi ne fil hali take ba a so ka jirkinta shi saboda baka san yaushe ne ajalinka zai zo ba walan tiqada sannan kuma ba warwarewa in ya udli hali in ya kuma dawowa halinsa na farko na aikata kaba'ir din ma'ana ko so nawa ne zai aikata kaba'ir sai ya jaddada tuba ya aikata ya jaddada tuba tuban ba zai warware ba lakin yujaddid taubatan limaktaraf wa fil qabuli ra'ayuhum qad ikhtalaf yace illa iyaka yace yujaddid zai sabanta taubatan tuba limaktarafa ay limaktasaba wa wartakaba na abinda ya aikata na kaba'ira din wa fil kabuli cewa za a karba ko so na wani ya tuba za a karba ra'ayuhum kadika da ra'ayin malaman ashayawa wato ya saba wasu suka ce in ya yawaita aikata kaba'ira ya tuba ya dawo ya tuba ya dawo ya yawa zai zamo tala'u ne wasa da harkan Allah zai zamo izginan shi ga harkan Allah to ba za ka yi tubansa ba har wasu suka kai ya daida sau uku kawai ka tuba ka dawo a kara ka kara tubawa ka dawo in ka wuce uku kuma ba za ka karfa ba kauli sahihi din ko so nawa ne ka aikata kaba'ira kafin ruhinka ya zo zargara makogoro to ko so nawa ne indai ka samu damar tuban Allah zai karba wannan shi ne kauli sahihi akwai hadisin da yake nuna haka wa yakhudhu dinin thumma nafsin malun nasaf wa yakhudhu dinin thumma nafsin malun man nasaf wannan zaka yi shi sukun wa yakhudhu dinin thumma nafsin man nasaf in kaga dama zaka yi da gamin lamun din mal din zuwa cikin nunun din nasaba din duk da ma bai cike sharadin idgamin ba kasancewa mal din munawwan ne yana da tunumi amma da kishi ya yi masa sukuni a bisa darura kuma lamun da nunun din makharaj din su sun zo kusa to za ka yi idgami ko yi buzuti summa nafsin man nasab wamisluha aqlun wa irdun kad wajab anan ya fadi abinda ake cewa al-maqasid ash-shar'iyya abinda aka gina addinin musulunci akai shine kiyaye addini dole a kiyaye addini ba za bar kowa yayi wasa da addini in ga dama yayi sallah in ga dama yayi azumi in ga dama ya zagi manzo ya kushe manzo a zuba masa ido ba duk hukumar da ba ta kiyaye martaban addini to wannan ba hukuma ba ce ta musulunci shi ne summa nafsin haka nan duk hukuma dole ta kiyaye rai ba ta yi wasa da rayuka a kashe waɗanda aka ga dama ba malun dole ta kiyaye dukiya na kowa ba wai dukiyar hukuma kadai ba nasab dole kuma ta kiyaye nasaba ta hanyar tabbatar da an auratayya ingantacciya wa misluha aqlun haka nan dole ne a hana shan giya a kiyaye a ba wa hankali kariya wa irdun haka nan dole ne a kare mutuncin ɗan adam ba za a yarda haka kawai wani ya zo ya ci mutuncin wani ko ya zazzaki wani ba wa'innan abubuwa duka Allah subhanahu wa ta'ala don ya ba su kariya sai da ya basu haddi kowanne da cikinsu yana da haddi kad wajab hakika ya wajaba khabarul mubtada na wahibzu dinin din wa ma utifa alayhi wahibzu dinin kad wajab hakanan sauran abubuwan da ya ambata wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laysa hat wa man li ma'lumin daruratan jahat ai wa man jahada li ma'lumin daruratan duk wanda ya jada ko yayi musuta abinda sananne ne a darura haka ce darura kowanne musulmi ya san da wannan abin addini ne musulunci ba sai masu ilimi ba ko mujtahidi masu karatu ba kowane musulmi saboda abin ya fito fili kowane musulmi yana da ilimin wannan abin addini sai wani ya fito ya karya ta abin to shine ma'ana daruratan din kenan kamar misali sallah wani ya ce sallah ba wajibi bane shi bai yadda sallah wajibi bane ko bai yadda watan ramadana wajibi ne ya azumi a ciki ba ko bai yadda da kiya haramun bane ko bai yadda da zina haramun bane abubuwa dai wanda kowanne musulmi ko yau da musulunta ya sani to sai ya musu abin ya ja dadi da min dini na daga cikin addini mu yuktalu kufran za a kashe shi a matsayin kashi ne aka kashe laisa hatba a matsayin an kashe musulmi ba idan aka ce an kashe mutum kufran to a lahira shi kafiri ne in an ce haddan to an kashe shi a duniya amma a lahira shi musulmi ne shi yasa ya ce laisa hatta asalinsa laisa haddan tukunan ya yi wakafi a ƙarshen kafiya a bisa manhaji na lahaja da duga ta rabi'a asalinsa laisa haddan yuktalu kufran laysa haddan duk ne ce laysa had wa mithlu hadha man nafa li mujma'in aw istabaha tazina fal tasma'i wa mithlu hadha man nafa li mujma'i kamar wannan ne wanda ya kore abin da duk musulman duniya suka yi shi ma ya kai shi ma malaman ya hadu akan abin sai ya kore abin ya ce wannan abin ba babu shi a musulunci a wistibaha kan zina ko ya halalta wani abu kamar zina yana nufi ya halalta haramun ya ce shi ma wannan za a kashe shi kufran da laisa had faltas mai ya ce ka ji wannan sosai hau ko kuma ka saurari qur'ani da hadisi saboda malaman tauhidi suna kiran qur'ani da hadisi da al-sam'u wa wajibun nasbu imamin adli bi shar'i fa alam la bi hukmin aqli yace wajibi ne kafa limani yana nufin jagoran musulmai adali imamu anan yana nufin jagora sarki hakimi wanda zai jagoranci gari ko kasa musulmi jagora adali musulmi kafa shi yi mishi bai'a nada shi wajibi bi shar'i da shari'a saboda ayoyin da suka zo suke magana akan hukunci wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi wa inni ja'ilun fil ardi khalifa wa ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi irin waɗannan ayoyi wanda suke nuna dole ne a nada jagora dan adam din ba zai yi ya rayu ba jagora ba shine wurin tawaifa ta ne na mu'mini na tattalu fa aslihu bainahuma fa in baghat idahuma da ukhra fa qatilu allati tabghi wannan dole ne yace wajibi ne a hukuncin shari'a fa alam ka san da cewa wajibi ne a hukuncin shari'a la bi hukmin aqli ba da hukuncin hankali kamar yadda mutazalawa suke fada ba cewa hankali ne ya nuna dole a yi jagoranci shari'a ne hukunci ne na shari'a falaisa rukunan yu'taqad fi ddini fala tazid an amrihi al-mubini bayani ne akan mas'alar da ta gabata falaisa rukunan yu'taqad ba rukuni ne da wajibi ne a yi itikadinsa a yi kuturin sassabini a cikin addinin musulunci ba ma'ana nada jagora sarki din kamar yadda khawarijawa suka fada kuma su abun khawarijawa rukuni ne daga cikin rukunan imani rukunan addini ko rukuni ne daga cikin rukunan musulunci jagorancin sun bayi muhimmanci sosai فلا تزك عن امر المبين يتكرك كوشي daga lamarin lamarin ko addini yake nufi bayyananne ko ko lamarin maudu'in da muke magana akai kafa ko nada jagora karka kaushe daga lamarin sa bayyananne zuwa wani lamarin sa wanda ba bayyananne ba lamarin sa bayyananne shine aqida ta ahlu sunna wal jamaa ash'aira da maturidiyya cewa ana nada sarki da hukuncin shari'a sannan nada shi don ba rukuni ne cikin rukunin musulunci ko rukunin imani ba au ko kuma salatan zik an amrihi al-mubini illa bi kufri wannan ma an fassara da wannan cewa shi sarkin da aka nada aka masa bai'a din karka kauce daga lamarin sa wanda ya fito fili kakibin sa sai illa bi kufri sai da in kafircewa yi sarkin dai ba kafircewa yi ba ba a mishi tawaye a yi shi kuruci a tada jikin a yi ta kashe-kashe magoya bayansa suna kashe talakawan da ba sa son sa kuma suna kashe magoyan bayansa ba a yi naka fanda illa bi kufrin fan bi zanna ahadahu a wannan lokaci ka yi watsi da ahadinsa in ka mishi bai'a wannan bai'an ya warware da fita a musulunci wallahu yafina azahu wahda yace Allah ne kadai zai iya isar mana da cutarwarsa shi kadai ne zai isar mana da cutarwarsa بغير هذا لا يباه صرفه وليس يؤذل وليس يؤذل إن أزيل وصفه يعني بغير هذا إن ديبا دوان ونن لا يباه صرفه باء هللتا كود شيدك كان كرقر ملكي هنا نفهم ولن كافر kowane irin nau'in zunubi ya aikata to in dai zo zunubin bai kai kafirci ba ba a halarta kawar da shi daga kanka ragar mulki duk wannan saboda gujewa zubar da jini da mace-mace da kashe-kashe da hakan zai haifa don ba zai yi wa kawar da sarki haka lamun lafiya ba dole sai an mutu walaysa yu'zal kuma yace ba za a kobe shi ba in uzila wasfuhu idan sifarsa din sifarsa da aka sani na adalci ta shi adali da ya zama azzalimi ja'iri to ba za a kobe shi ba idan wannan sifar ya gushe illa iyaka farkon nada shi ne dole ne a tabbatar adali ne kafin a daura shi kan kagar mulki a nishi bai'a amma bayan ya hau karagar mulki yi zamanto azzalimi to ba za a kube shi ba kobe shi ba wannan duk yana daga cikin aqidu ahlu sunna wal jamaa al ash'ari da kuma maturidiyya wanda mun sha bayanin cewa in an ce ahlu sunna wal jamaa to ana nufin ash'ari ne da maturidiyya tukunan waɗannan salafa suka ɗau lakabin sunan ahlu sunna wal jama'a suka ba wa kansu kuma aka yi amfani da kuɗi da sarauta da dukiyar saudiya aka yaɗa wannan lakabin a duniya lakabin ya bi su da suka ga kuma abin ya gagara ahlu sunna wal jama'a yana ɗaukan ash'ari da maturidiyya suka canja sunan suka dawo salafiyya da suka ƙara ɓallewa kuma daga salafiyyan aka dawo wasatiyya duk sunaye ne shi suna ɗin la yughayyiru alhaqaiq idan mutum ya ce shi ahlu sunna wal jama'a ne ayyukansa da halayensa su ne za su ƙaryata shi dan ba zai yi abubuwan da ake na rashin mutunci a yi banta mutane zage-zage ƙarya da cin amana ci da addini a ce waɗannan halaye ne na manzo Allah ba yawa ce ahlu sunna wal jama'a wanda waɗanda ayyukansu da aqidunsu da halayensu da maganganun su yayi daidai da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai da ne akan wadanda suke kiran kansu ayyuka da sunnah wal jamaa ayyukan nasu da halayen da fatan su da akidin su ba irin na manzo Allah bane manzo Allah bai taba zagin kowa ba bai taba cutar da kowa ba shine gaskiya ne mai amana ne mai cin adal ne kuma zuciyarsa Allah sak baya shige shige da nemi ne shi da addini kudin da abinda Allah ya rubuta shi ne yake gina addini da shi ba da addini yake shi ba to shine ya saki kasidar hadisa al adam iyayen mu ashaira ya ce wa amur bi urfi wastanib namima wa ghibatan wa khaslatan danima abubuwa kyawawa ya ce ka ba da umarni da abu mai kyau wastanib namima sannan ka nisanci an namimanci yi da bata tsakanin mutane biyu masoya tsakanin aboki da aboki ko mata da miji ko ta da uba waqibatan kanisanci da mutane shin nama mutane haibanta mutum abinda inda yana gumba za ka iya fada ba to karka fada in kuma yana gumba za ka iya fada baya zamanto giba hau ko kuma idan mutumin gurbataccen mutum ne wanda dama ya halalta wa mutane mutuncinsa wannan shi ma magana a kansa ba zai zama giba ba imamu nawawi a cikin riyadu salihi ya yi fadi waɗanda ko an yi gibansu ma ba giba ba ne yasa yawancin mutanen da zamanin yau ake magana a kansu mutuncinsu halal ne yawancinsu shi ne uzurin mutane a yau saboda galibin kaga mutane sun saki harshe a kan mutum to galibi mutumin yana da matsalan da ya tancanci a yi magana a kansa yawanci to saboda haka ne uzurin mutane a wannan zamani saboda gurbatan waɗanda ake magana a kansu din amma duk da haka ɓata lokaci ne ba kamata ka ɓata lokacinka ka ɓata harshenka ka yi magana a kansa ba maimakon magana a kansa din ka shagaltu da zikiri da salati ga manzo Allah ko yabon manzo Allah shine dunkula ma ya ce wa khaslatan zanima haka duk wata ɗabi'a na kushiya ma ka nisanta wannan lafazi ne a giba zai shiga ciki an na nemanci duk zai shiga ciki shine ya ƙara bayani kal ujubi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mira'i wal jadal fatamidi haka nan kaman ji da kai ka dinga aikin alkhairi kana burge kanka shine girman kai na zuci shine ujubi kai kadai cikin dare ma kakan iya yin sa kai na fi fiji da salatan ka kace a zuciyar ka kace kai mu fa ba dama kai mutane waraka suna tabbacin su da nishari mu kuma ga mun har yanzu da shari'a zaune to ka rusa aikin wannan bayani kuma girman kai ne a zuci wal kibri shine girman kai da gabobi suke nunawa a magananka ko tafiyarka ko yanayinka mutane su gane kana dan ji da kanka shine kibro wa da'il hasadi haka nan cutan hasada kin wani ko kin ci gaban wani ko kin ni'imar wani ko kokarin gusar da ni'imar wani ya ce wa da'il hasadi saboda hasaransa saboda shi zai cinye ka ya cinye wani kuma wa kal mira'i haka nan kamar jayayya mira'i musu da juna wal jadal shi kuma wannan jayayya jadali shi ne ka ki janye wa mutum in yana da gaskiya shi ne jadali fatan din ya ce ka dogara da wannan abin da na gaya maka wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi ya ce ka kasance kamar yadda zababbun halittu annabawa da manzanni da siddiqai da waliyyi suka kasance yana nufin kasifantu ka tabi'antu da tabi'o'i irin nasu halifa hilmin mai ju mai haƙuri halifa bi ma'ana sahiba hilmin haka ce hilmu din shi ne diddul jahali haka ce aljahali shi ne wauta hilmu kuma rashin wauta shi ne rashin jahali yin wasu abubuwa da mai hankali ba zai iya yin su ba hilmu kuma rashin yin sa taji an yi haƙƙi kuma kana mai biyayya ga gaskiya mai bin gaskiya fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf yace fa kullu khairin duk wani alkhairi fi ittiba'i man salafa yana cikin bin magabata in aka ce salaf ko man salaf to ana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'un karnoni guda uku na farko mafi cita khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum sune salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf duk wani sharri kuma yana cikin kirkiran bid'a na wadanda suka zo bayan salaf din ma'ana wadanda suka zo a bayan al-qurunul fadila karnonin nan guda uku to wasu su kirkiri wasu abubuwa wadanda ba su da alaka da abubuwan da aka yi a cikin al-qurunul fadila to wannan shi ne duk sharrin yana cikin wannan a nan ma da ya ce ibtida'i man khalaf bayan nufin dukkan khalaf mubtadi'a dalla in bid'a bane kamar yanda salafan zamanin nan suke fada nan ce al-khalaf bi fatihi lam shi ne wadanda suka zo bayan al-qurunul fadila dinnan su uku sannan suna kan abinda su wadannan al-qurunul fadila suke yake na gaskiya da adalci da ruko da addini su ne khalaf in an ce khalfun kamar yadda ya zo a cikin Qur'ani fa khalafa min ba'di mukhallafun bi sukunil lam su ne wadanda suka zo suka ki bin wannan al-qurunul fadila isa Qur'ani ya ce wallazina tabauhum bi isanin din su ne khalaf bi fatihi lam wallazina tabauhum bi ghairi isanin kuma su ne khalfun bi sukunil lam wa kullu hadi lin nabi qad raja fama ubiha fa'al wada ma lam ba wannan shatarin baitin alfiya ne ya kawo wannan suna kiran shi tadini aka baitin ka ka kawo baitin wani malami ko wani litafi daban ka hada ya zama daya in mutum bai sani ba sai ya dauka jauharan shi ya rubuta baitin yana alfiya na Ibnu Malik ya ce wa kullu hadiyin lin nabiyyi qad raja duk wani shari'a aka ce hadiyu ana nufin wani aiki wanda manzo ya daura mutane akai aikin nan na kauli ne ko na gabobi ne ko na harshe ne ko na azkaru ne wanda manzo ya daura mutane akai shi ne ake ce mishi hadiyu ba shi hadiyu daban hudan daban hadiyu daban hudan daban wa kullu hadiyin lin nabi duk wani abu in dai na annabi ne ya daura mutane akai kada raja wannan abu yana sama da komai ya rinjaye komai shi ne ce fama ubi haf'al da abin da aka halalta maka a cikin hadiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka aikata wada ma lam yuba kabar kuma abin da ba halalta maka ba shi hadiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar cikin magana sa shi kuma Ibnu Malik yana magana akan masala shi na hawiya abin da malaman nawa suka ce ma irabin daidai ne kai abinda suka ce ma irabi ba dai ce ba ka bari shi kuma ya mayar da abin zuwa hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatabi salihan mimman salafa wajanibil bid'ati mimman salafa yace tabi salihin mutun daga magabata ma'ana da aka ce magabata al-qurunul fadila ba ana nufin duk wanda yake cikin al-qurunul fadila kai biyayya gare shi ko duk wanda yake cikin al-qurunul fadila mutumin kirki ne ba haka yake nufi ba shi yasa yayi bayani yace fatabi salihan mimman salafa daga magabatan kai biyayya ga salihan magabata misali shi al-qurunul fadila ne aka yi irin su Hajjaj bin Yusuf Saqafi irin su Ibn Ziyad Mal'uni irin su Yazidu da matasa tabi'ai matasa wanda dan su ne Allah ya ce wallazina tabauhum bi isani dan ya cire irin su daga ciki wanda suka yi tabargaza amma cikin al-qurunul fadila din in dai mutum suhubarsa kasancewarsa sahabi ya tabbata to kasancewarsa sahabi din ya wanke shi ma dama ba zai fita ba abinda zai cire shi daga cikin su ba shi ne ridda kafirci wannan shi ne aqida ingantacciya duk inda za ka shiga ka fita to wannan shi ne kat maganan kafir saboda shi ganin idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sharadin imani ya yi wance kowane irin nau'in zunubai wannan ya tabbata a cikin Qur'ani Allah ya bambanta tsakanin sahabbai da sauran mutane wani abu da sauran mutane suka aikata ya ce kaba'ira ne sahabbai ya ce yaya ce musu misali gudu a wajen yaƙi ومن يولد يوم الدين دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم يشب وانده يقدوا أبنياك سوكما صحابة غزوة أهر حكا انده يفارق وسود نشكي ألا يشي ولقد أفى الله عنهم قو ولقد أفى عنكم كاكا يا بمبن تأموم متعيد صحابا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wadihi ga duk wanda yake da basira da imani ba irin rudanin da aka daura matasa jahilai a wannan zamani ba sannan da yawa ya tabbata yanzu sayyidina Usman manzo yake masa ma darra Usmana ma fa'ala ba'du irin gudumar da yayi na jahaza jaishul usra yace duk abin da Sayyidina Usman ya aikata bayan yau na zunubi ba zai cutar da shi ba ma'ana ba zunubi ba ne kawai an wanke shi haka abin da Hatib bin Baladi Balta'ayi ya rubuta wasiƙan sirru ya aika wa Makka wanda wannan aikin addini ridda ne amma Sayyidina Umar ya hukunta mishi ridda zai cinne mishi kai sai manzo ya ce dakata ya halarci badarfa sai na Umar ya fashe da kuka to saboda haka anan ya ce fatabi salihan mimman salafa in ka bar komai ma misali Qur'ani ne ya faɗi manyan kaba'irori wallazina la yatubuna ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yazununa kaga shirka da kisan kai da zina munanan zunubai amma da ya gaba ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiati hasanat wannan ba yana magana kan sabai ne ba kai ordinary mutane haka in Allah ya ga dama kai mushriki ka kashe mutum kai zina in ka tuba zai mayar da shirkan da kisan kan da kuma zinan zai mayar da su ya zama su zaman taulada na gani saboda wallazina aka ce allazina din lafazi ne na umumi gumma da mawsul fiqh yana daukan kowa da kowa to in dai kowa da kowa yana da irin wannan gatan to yaya sahabin manzo eh to saboda haka ne ayoyi da yawa suna kan wannan amma da mutanen zamani a yau ba qur'ani suke bi ba tarihi suke bi abinda su ibn al-asir suka rubuta a kitabul kamil da yaren su at-tabari tarihin da ba zauna an tantance shi ba ba zauna an yi muqaranarsa da hadisi sai yayi ba ba zauna an yi muqaranarsa da hadisi ba ba zauna an yi muqaranarsa da waɗanda ake tarihi a kan su ba yanzu shi tarihi ba wai kawai abin da aka faɗa shi ne ba akan wa ake magana ko akan wa ake ba da tarihi yanzu misali manyan wanda muke kaddara na su shi Jibril su shi Ibrahim ya irin wannan haka za ka kirkiri tarihi na ƙarya ana faɗa za ka ce a maulana shi Jibril ba ya aikata haka ba to galibin abubuwan da ake ɗaukowa a littattafan tarihi ana cewa sahabi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza din nan hankalinka ba zai taɓa yadda cewa sahabi manzo Allah zai iya yin wannan ba abin da yasa ba za ka yarda ba kai ma ba za ka iya yin abin ba shigen abin da ya faru ne da Abu Ayyub al-Ansari lokacin da aka dinga yaɗa jita-jitan sai da Aisha ta yi kaza hadisi da ifkun nan Abu Ayyub al-Ansari kaman bai ji ba bai taɓa yin maganan ba sai matarsa Ummu Ayyub ta zo ta ce kai wane ba za ka baka jin abin da ake yayatawa cikin gida abin da ake faɗa shikenan sai ya ce me yake faruwa ya sani ba sai ta ce ai ga yana an ce Aisha ta yi kaza ya yi murmushi ya ce ke Ummu Ayyub za ki yi wannan abin ce ke yanzu za ki yi wannan abin ta ce lalalalala to shi ne matar mafificin annabin Allah ta yi wannan to wannan shi ne abin da aka rasa a gun mutanenmu yanzu asali ma Allah cewa ya yi laula idan samitu mu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin Allah ya ce me ma sa lokacin da aka ji ba yi mata kyakkyawan zato an ce ƙarya ne ba ma me yasa ma aka zo ana yada magana akwai mutumin da ana faɗa ma abu aka ce shi yayi kai kanka ka san ƙarya ne to wannan shi ne abin da yake faruwa ga ayoyin Qur'ani wadihi yi magana kan sabon manzon Allah ayoyi na umumi wa kullan kullu din nan kuwa ya riga ya san ma'anarsa ko da lafuzzuka na umumi su an da allazina amanu wa hajiru wallazina su man din nan ka gani kowa ya san duk wanda ya karanta usulul fiqh yana bada umumi to amma sai a bari a zana daukan daidaikun tarihi ta shi ne ya ce wajani bid'a ta mimman khalafa sannan nan kuma ma'auni ya baka babba shi ma ta an ce ma mutum khalaf ne ma'ana nufi dukkan su fatattu ba ne yan bid'a kamar yadda sarrafawan zamani suke fada a'a shi a khalaf din akwai mutanen kirki shi khalaf waɗanda suka zo bayan salaf din cikinsu idan mutum ya zo ya zo da wata bid'a shikenan sai ka nisanci wannan bid'ar shine wajanibul bid'ati liman khalafa ba yana nufin dukkan khalaf kuma in bid'a bane hadha wa arju Allah fi ikhlasi min ar-riya'i thumma fi al-khalafi yace wannan kenan ya abinda zan iya kawo maka cikin jawharatu tauhidi wa arju Allah fi ikhlasi ina fata Allah ya sanya shi cikin ikhlasi wannan aiki da nayi min ar-riya thumma fi ikhlasi fil ikhlasi min ar-riya kuputa daga riya saboda asalin akhlas ta yukhlisu tun ka keɓanta abu ne daga wani abu marar kyau shine min ar-riya jaru majrur mutalliqun bil ikhlasi din thumma fil khalasi hakanan ina fata Allah zai sanya ni cikin kuputa khalas din shine kuputa daga wani abu sharri kaman kuputa daga shiga wuta ko kuma fil khalasi min ar-rajim, ku fita daga iblis shaytan ar-rajim, min ar-rajim thumma nafsi wal hawa, sannan ku fita daga raina wal hawa da kuma san raina. Wannan duk hujjar ne yake magana ke shaytan din hijabi ne, nafsun hijabi ne, hawa din hijabi ne, yana fata Allah da ya kubutar da shi daga waɗannan hijabai. Wa man yamil li haula wa man yamil li haula kadawa, saboda haula din ana gaya wa kala, ana gaya wa ghairu kala, haula yana nufin shaytan da nafsu da hawa din, ruwan da ya karkata wajen su, to kadawa hakika ya fata. Kaza wannan kenan shi ma cikin addu'o'i, wa arjullah an yamnahana, ina fata da roƙonsa Allah ya bamu inda su'ali mutlaqal hujjatana, ya bamu hujjatana hujjar mu yayin tambaya mutlaqan, wannan tambayan a cikin kabari ne ko kuma a lahira. Hujjatana din maful bihi na yamna an yamna hana hujjatana, thumma salatu wa salamu da'im ala nabiyin da'abuhu marahimu, sannan salati da aminci da wamanniya bisa annabi wanda al'adarsa ce, al'adarsa ne shi al-marahim tausayi, masdar ne mimmi marham din masdari ne ya mishi jami ya ce marahim, muhammadin wa sahbihi wa itrati, da sahabbansa da itrasa ahlul baitinsa, wa tabi'in li nahajihi min ummati, da kuma duk wanda ya bi nahajinsa hanyarsa daga cikin al'ummarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suratul Fatiha fa uku ga shi mai jawhara ta tauhid, Allah ya sar masa hadiya ya gafarta masa.